Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lahiya da wannan yammacin talata 6 ga watan Oktoba. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Kamar kowace ranar Talata, shirin yau da gobe akan ilimi ne, kuma kamar yadda kuka fara ji a ranar Talatar da ta gabata, shirin zai ci gaba da duba yuwar karantarwa da harshen uwa a makarantu. Shin mafita kenan? Idan aka amince a koyar da yara da harsunan iyaye, yaya kuma maganar haɗin kan ƙasa, muhawarar da za a ci gaba da tafkawa kenan a zauren matasa.
Ka wannan harshe na Turanci bako ne a gare mu.
Ba muna maganar Hausa bane kadai, Najeriya tana da yaruka daban-daban.
To me zai hana ba za a koyar mu kowa da harshen sa ba?
Sai ya ga yau malamin harshe shi dai ba komai bane, saboda me yana koyar da harshe?
To tunda Japan ta yi an gani, China ta yi, India ma ta yi, kuma an yi nasara. To me zai hana Najeriya kaddamar da wata manhawar koyar da yara da harsunan iyayensu a makarantu?
Har yanzu yaran rake mu ba su fitar da jerin kalmomi da suke aiwatar da wayansu abubuwa ba. Kuma ajin da kake da shi kana da Yarbawa, kana da Kanuri, kana da Fulani, kana da Hausawa. To zai yi wahala a aiwatar da wannan mother tongue education ɗin.
A filin matasa masu basira, Tijjani Inuwa Ojo na titin Bugaje da Magaram zai ci gaba da bayanin da ya fara yi a makon jiya akan sana'ar shi ta ɗaukan hoto da yin bidiyo. Yau zai ƙara har ma da nasiha da gargaɗi ga 'yan uwan shi matasa.
Rawar ga ta yanzu, wallahi in bakar sana'a ina zama kai da ɓarawo daidai ba. Saboda yanzu ko yarinya ka gani kace kana so a madanka da matashi, da farko abin da ke fara tambaya sana'a ne yake. Sana'a ba ƙaramar gyara ba tambaya take wallahi.
Halima Abdullahi na tahe da hilin da hadahi, za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya akan irin gudunmawar da kuke ganin tsohon jami'an gwamnati za su iya badawa a wannan ilimi da a ce za su koma karantarwa idan sun gama da aikin gwamnati. Ku kasance tare da mu, ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Da farko ga filin matasa masu basira, kuma yau ma Tijjani Inuwa Ojo na titin Bugaje mai ɗaukan hoto a Zindar, ƙasar Jamhuriyar Nijar, zai ci gaba da bayani shin Ojo na amfana da sana'ar tashi ta ɗaukan hoto, kuma ko yana amfana da kafofin sadarwa na zamani irin su Twitter da Facebook yana tallata sana'ar shi. Zai amsa mana duka tambayoyin nan, amma fa ya fara ne da yin nasiha ga 'yan uwan shi matasa.
Yan magana sun ce babu malaye fi rago. Dan gaskiya rawar ga ta yanzu, wallahi in bakar sana'a ina zama kai da ɓarawo daidai ba. Saboda yanzu ko yarinya ka gani kace kana so a madanka da matashi, abin da suke fara tambaya Hajji Halima, wannan sana'a ne yake? Da farko abin da suke fara tambaya sana'a ne yake? Meye ne sana'a shi? Tunda bin manta da wani abu da wata yarinya ta taɓa gaya mini. Wata rana sai ta ganni a cikin abokaina muna ta hira ta. To ashe ita kullum in ta wuce tana gani na guna a zamne. Wata rana da ta zo ta sai ta ce tana buƙatar wata mai shagon da Allah shi take nema, ta yi ta zawa ba ta same ni ba. Ni kuma wani lokaci in babu aikin a cikin shagon sai in je gurin abokan nawa in zauna a nan muke hira. To da na zo sai ta ce mini ita hoton karta take mata, hoton passport. Da na zo yi mata hoto, irin da mata hoto na ƙarin da kuɗa na fata, ta ce mini wai da ina da sana'a nake zuwa cikin wancan mutanen da ke zama. Ta ce mata wallahi ni ne wannan shagon da cika gani. Ta ce dan Allah in bar zuwa can ina zama. Ta ce ita duk ganin da take mini, duk wuciyar da take tana gani na. Ta ce wallahi ta ɗauka irin zaman gari banza ne, ta yi tsammanin ban da sana'a. Ta ce mun dan Allah in zauna a gidan sana'a, in mutum ya zo kawai yana a gurin. To kin ga wannan kaɗai ma ya zama karatu a kaina. Sai na ga lallai sana'a ba ƙaramar gyara mutum ba ta ce wallahi. Surtu ma musamman ma misali kamar mu matasa, wallahi babu malaye fi rago. In ma mutum bai sani ba to ko ya ce maka ya ji labari na, ko kuma ya ga hoto na, ko kuma ya ga wani bidiyo da na ɗauka na aure, na bikin aure, ko kuma bikin suna. Amma kuma duka babban inda na ƙara ƙarfafa a cikin abin, na samu wata 'yar gudunmuwa ta wata yayata ta wani tsaba kuɗi ta ɗan taimaka mini. To a lokacin da na samu ne kamara ta wata kaina, yanzu a magana da muke ke ina da mace guda da yara biyu a wannan shekarar ma dai mulkin zanzu ga cikin wannan watan ma na samu na gina shago na wani kaina na ɗaukar foto da bidiyo yanzu alhamdulillah sana'a gaskiya alfarmarka ina kira ga abokaina ga ƴan uwana ga tsalluna ga yayuna wallahi mutum ya tashi neman sana'a ko wata iri ce inda ka kuma bakin ga yana bin inda ka samu abinci ya kamata ka tashi tunda an ce babu malaya sai lagos yanzu Twitter, Facebook, irin su WhatsApp, irin su Imo, irin su YouTube din muna shiga su komai muna ganin yadda ake tallata kayayyaki kuma yadda ake muna shiga ne mu leka muga abubuwan da suke ciki a gaskiya bana tallata kaina abu suka yi gulalar wannan amma mu nan gaskiya abin da yake hana mu shiga wannan guri mu tallata kai mu sun san mu nan in ka hudo kanka ka gwada a duniya kana watsa kanka to akasari kaga haɗu da haraji ta ƙasa kamar suna nuna cewa kenan kana samun kuɗi bila adadin yanda ba a tsammani a lokacin na kuma sai su buga maka wata biya ne yanda baka iya biya ba kuma hujjar da za su baka ta zai yi maka in baka samun kuɗi to har ta yaya aka yi kake tallata kanka a Twitter muna ganin ka a saman Facebook muna ganin ka a saman abubuwan wannan na zamani ga sun da dama sun ga dama su ce maka eh sun ga tallaka a nan gari kun baka rasa mota ita zai ta ba
da a ce tsahin jami'an gwamnati za su koma makarantu su karantar da yara bayan sun kammala aikin su da wace irin gudunmawa kuke ganin za su iya badawa wajen harhado da martabar ilimi ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook A gaskiya wasu shugabanni idan har sun koma makarantu don koyarwa da za su ba da gudunmawa mai yawa amma ƴan jari hujjar shugabanni da kamar wuya su sauya halayensu na rashin imani da fatan Allah ya kawo mana dauki sako daga Hassan Muhammad Binanci Hakika za su ba da gudunmawa sosai ga harkar ilimi da dawo da martabar ilimi idan aka yi duba malaman yanzu ba su son shiga aji wurin koyar da yara abinda ke gaban su kawai suka sani Sai kaga mai koyar da karatu yayi kwanaki bai shiga wurin koyar da yara ba amma su tsahin jami'an gwamnati za su ba da gudunmawa sosai domin sun san ka'idar karantarwa da yadda za su koyar da yara har su fahimta daga ƙarshe ina kira ga gwamnati ta ƙara ƙaimi wurin inganta ilimi ga yara domin yara manyan gobe ne sako daga Arabiyu Awwal mai fati
tabbas tsofin malaman makaranta za su ba da gagarumar gudunmawa idan suka koma makarantu don ba da ilimi sai dai ba a nan gizo yake sakar ba ya kamata gwamnati ta tallafa musu da waɗansu kuɗaɗe sako daga Zakariya A Musa Wula Girgir
yawancin makarantun babu isassun kayan karatu babu abubuwa na zama babu ƙwararrun malamai babu isassun malamai babu kuɗaɗe na gudanar da harkokin makarantun yau da kullun wasu wuraren ma da suke bukata makarantun babu su sai yara sun yi tahiya kilomita mai yawa kafin isassu makaranta sako daga Alfa Kabir
a sosai za su ba da gudunmawa domin su ƙwararru ne saboda haka ina kira ga gwamnati da ta kula ta ƙara wa malamai albashi ko dan ilimi ya inganta sosai sako daga Alhaji Safiyanu
za su ba da gudunmawa mai matukar muhimmanci sai dai a inda giza ke sakar shine zamanin yau ya sha bamban da nasu a da ɗaliban suna da karsashin karatun na yanzu kuwa mahi yawa ƙarhin su aka hi suke karatun sannan cinkoso a aji yana daga abin da zai hana na da koyar da na yanzu saboda manya an gajiya an ga yau abubuwa sun musu yawa shi yasa dai karan bana maganin zoman bana su ma na daɗin ba za su yi ba a yanzu tunda gudun wahala ake yi musamman ma a matakin primary tunda sautari zaka samu makaranta tana da shekaru masu yawa wadda a cikinta zaka samu ta hada manya a cikinta amma ba kasahoi ake samun masu tallafawa makarantar ba bari har su zo su koyar lamarin akwai wuya sako daga SMM a yagi
ba kuma za su koyar ba illa sata cuta da ha'inci wasu su ma sun manta makarantun da suka yi domin ba su ƴaƴansu ke zuwa ba a halin yanzu sako daga Jibril Abba
a gaskiya
ba za mu yadda da hakan ba saboda za su ƙara bata tarbiyyar yara a makaranta. Sako daga Ibrahim Lawali Gwalulu.
Yau da gobe tabbas za su taka rawa musamman ta bangaren tarbiyya da zamantakewa domin duk waɗannan abubuwa na da sun dare na yanzu. Sako daga Faruku Abdullahi Sala.
Hakika yau da gobe wallahi da jami'an gwamnati za su koma makarantu su koyar da yara da ilimin su zai wuce nan. Amma yanzu dalibi ya gama makaranta ma amma ko turanci bai iya ba. Gaskiya abin takeici ne. Ya kamata a yi gyaran huska a harkar koyarwa. Sako daga Aliyu Abubakar Mayyama.
Zaro matasa na jihar Neja yau ma kuma zai ci gaba da muhawara akan koyar da yara da harsunan iyayensu. Jagoran tafiyar shine wakilinmu na jihar ta Neja Mustafa Nasiru Batsari wanda ke tare da Malam Abdullahi Umar Sambo malami a kwalejin mai shari'a da Fati Abubakar dake Mina da Musa D Sarkin Kaji malamin wucin gadi a kwalejin ilimi ta jihar Neja da Muhammad Ahmad Abdullahi shugaban makarantar primary ta Waziri dake Mina. Malam Abdullahi Umar Sambo ne ya karasa bayanin da ya fara a makon jiya.
Me yasa yau in aka zo wani taro ko kuma ana neman wayar da kan jama'a ko kuma ayi fadakarwa kan abin gan gwamnati ko wani abu, me yasa ake amfani da waɗannan harshe na uwaye? Me yasa ake koma ayi amfani da harshe irin na Hausa, Yarbanci a kafafen labaranmu domin me din an san da shi mutane suka fi fahimta? To me yasa in dai har da shi ake aka fi fahimta, to me zai sa a dawo da shi wurin koyarwa? Sai a zo yau in ana so a jawo hankalin mutane ga wani tarzoma da yake taci ko kuma wani fadar kwa ko wani zabe ko wani abin ga ba za a yi amfani da wannan turancin ba, sai kuma a koma ana amfani da waɗannan harsunan na gida. To me zai hana a fahimci a dawo da shi aji a gwada shi ma ko da na dan wani lokaci?
To bari mu je wurin headmaster suke koyarwa daga tushe. Ya kuka daliban ku suna fahimta idan kuna koyar da su turanci sosai musamman ganin yara ne kanana?
To a gaskiya harshen uwa kasancewarsa shine uwa ita ce makaranta ta farko ga dalibi. Babu ita da zaka ce dalibi zai fahimci koyarwa da harshen da ba na gida ba, sannan kuma kace kana neman kyakkyawan sakamako a gare shi. A gaskiya kamar yadda shi kundin tsarin koyar da ilimi na kasa National Policy on Education ya faɗi cewa aji daya zuwa aji na uku a fara ma yaro da abin da bai sani ba, shine harshen gida kenan zuwa ga bako a gare shi. To misali inda za a dauki ilimin kimiyya da fasaha ana karantar da shi da harshen uwa, to lallai za a samu ci gaba na ilimi sosai. Domin duk jarabawan da muka yi, misali idan muka dauko harshen turanci da muke koyar ma yara, to cikin kashi 100 da ya ka samu yaro ya samu kashi 60. Idan ka duba kuma harshen gida da muke koyar, ana koyar da Hausa, ana koyar da su harkan addini da kimiyya da su lissafi, sai ga yaro ya samu 80 90 a Hausa. Haka zalika a shi lissafin kansa, tunda dole idan ana karantarwa aka din sirka musu da harshen gida saboda su fahimci abin da ake nufi. A kullum muna faɗi kayan aro bayar fa ka tare. Wannan harshe na Ingilishi da muka dauko muka sa mu kanmu aro shi aka yi a dalilin mulkin mallaka da aka yi mana. To tunda yanzu mun samu yancin kanmu, ai ba muka da aka yi wannan mulkin mallaka ba. Kasar India ita ma ai mata haka, amma a yau da karshen suke koyarwa a makarantu. A yau ka duba ka gani, misali a Nigeria kamfanin Peugeot da aka ce an mana a nan Kaduna, tare aka mana da kamfani a can India. Na India yau suna kiran motoci nasu na kansu, muku a nan gida ina yake? Saboda me harshe yana da sirri. Duk abin da za ka koyar da kai in baka sulkanci sirrin da ke cikin wannan harshe ba, ba za ka taba samun sa ba. Saboda haka wannan harshe na Turanci bako ne a gare mu. Saboda haka ba za mu iya yin kaman na masu shi ba. Yaudara ne kawai na hukuma. Aka ce lalle lalle sai ka ci English da lissafi sannan za ka shiga ma jami'a. Wannan ba daidai bane, kamata yayi a ba harshen gida fifiko fiye da kowace harshe, domin shi ne harshe na asali. A nan arewa misali ana ɗaukar Hausa saboda duk wani mutum da tashi daga Ilori zuwa Maiduguri, to insha Allah yana da alaƙar Hausa. Mutumin da ya tashi daga nan ya tafi ƙasan Inyamurai ko yankin Kiari, to duk suna da alaƙa da Inyamurancinsu ko kuma da Yarbancinsu. To me zai hana ba za a koyar ma kowa da harshensa ba? An ɗauko ka yau an ce ana bautan ƙasa, an ɗauko ka daga Enugu an kawo ka nan jihar Neja, Turanci ka zo da shi. Mu ko anan kashi 80 ɗinmu Hausa muke amfani da ita a harkan sadarwarmu, to ta yaya za a fahimci juna? To idan ku aka ce da harshen uwa ake amfani da shi, lalle za a ci gaba kuma za a samu biyan bukata.
To wa zai rufe mana wannan abin nan?
Ku da ƙari, kamar yadda malamai suka furta, akwai farfesa marigayi Aliyu Babatunde Fafunwa a littafin sa na tarihin ilimi a Najeriya. Ya nuna mana da cewar ilimi na da tasiri batuka, sannan kuma yayi a binciken sa ya nuna da cewan wato akwai ilimi da ke tafiya a arewacin Najeriya shekara kusan 100 kafin ilimin Turawa ya shigo Najeriya. To wannan ya nuna da alakar da ke tsakanin Hausa da da kalmar Arabiya, saboda akwai wannan kyakkyawar dangantakar. So shi yasa koda wurin mulkin mallaka da suka taho a arewacin Najeriya ya zo musu da sauki. Me ya faru? Saboda tarihi na ilimi da alakar Hausa da alaka ta Arabiya, wannan harsuna guda biyu suna tafiya domin al'adun su kusan iri guda ne. Shi yasa duk inda kaji zaka ji an ce Bahaushe, zaka ji an ce Hausa fulani. Sannan muna da kalubale matuka domin akan wannan magana da muke yi, wanda bai fahimta ba sai ga kamar muna ta ba Hausa fifiko. Ba muna maganar Hausa bane kadai, Najeriya tana da yaruka daban-daban, musamman akwai manya-manyan yaruka guda uku na Hausa da Yarbanci da Inyamuranci. To me zai hana kasan Inyamurai su dauki kalmar nan guda su fara koyarwa da ita daidai gwargwadon kwatankwacin fahimtar su? Mu ma idan aka dawo nan arewa, tunda Hausar ta fi kowane yare yawa a arewacin Najeriya, ayi amfani da ita mana. Idan aka koma kasan Yarbawa akwai wannan, duk da akwai kananan yaruruka, amma idan aka dauki guda, in dai ya zamto syllabus din kamar yadda yake tafiya guda daya, to ina kyauta da tan za a samu kyakkyawar fahimta, za a samu kuma ganewa da kuma ci gaba harkar ilimi.
To saboda lokaci, bari mu rufe da Malam Abdullahi ma tambayar da nake so in maka, duk da yake naga kana da bakinka yana motsi, ka dauki wani littafi kana rubutu akan muhimmancin koyarwa da harshen uwa, me yasa ka dauki shawarar rubuta wannan littafi ga yanan a gaban ka ina gani?
To ba komai ya tunzura ni rubuta wannan littafi ba, sai dan ganin yadda harkokin ilimi a yau yake ta tabarbarewa. Kuma muka lura sai muga gwamnati a yau takan kashe dimbin dukiyoyi masu yawa a wannan bangare na ilimi, amma me har yanzu hako bai cimma ruwa ba. To me ke kawo wannan dalilai? Wasu daga cikin dalilikan da ke kawo haka, sai muka lura har da rashin tushiya da ba a dorawa, shine ba a fara koyarwa ga harshen uwa. In ma kuma ana koyarwa ga harshen uwan, ba a bashi fifiko wurin koyarwa. In ma ana yin haka din, yau in ka duba ko tsarin darasi da ake sawa a makarantu, sai ga harshen uwa din nan yila a sa shi so ɗaya ko so biyu a mako, wanda in sauran darussa ne sai ga a rana ɗaya ma akwai wanda ke samun darasi biyu uku a rana ɗaya, amma wannan harshen sai ga so ɗaya ake samu kila a mako ko so biyu. Haka kuma su malaman ma da suke koyarwa din, sai ga ba ma dauke su da wani muhimmanci ba. Sai ga wani kila ma ba ma harshen ya koya ba, amma me saboda dai a taimaka, a ce an taimaka an samu mishi aiki, sai a dauke shi a ce ka je can makarantar ka koyar da harshen uwa. Shi ba harshen ya iya ba, kila Arabiya ya karanta ko kuma wani abu daban ya karanta, sai ga an ce yazo ya koyar da Yarbanci ko ya koyar da Hausa ko ya koyar da wannan, saboda me ya dai ce an dai sa shi koyarwa. To anan muna kira ga hukuma ta duba waɗannan abubuwan, a duba a ga abin da ya kamata. Misali waɗannan daruska da muka faɗa, shi ma a sa shi daidai da lokuta, in ma ba a ma sa yafi har na sauran lokuta, saboda me shine tushe. Yau ko lissafi za a koyar ko kuma kimiyya nan da muke ta faɗi, in za a mu ɗalibi daidai gurgudu a harshen shi, sai yafi fahimta akan wani harshe. Haka nan kuma su malaman ma da suke koyarwa, akwai kwasa-kwasai da ake tura sauran bangarorin darussan, ba a tura malamin harshe. Sai ya ga yau malamin harshe shi dai ba komai bane, shi ina zaune ne dai sunan dai malami, hatta cikin ƴan uwan shi malamai ba a ma daukan shi da wani muhimmanci, saboda me yana koyar da harshe. Dalibai ma da za su zo taran su ce su ma sun zama malaman, su kansu suna gudun su ce ina karanta harshe ne, saboda me ba abin muhimmanci tun daga farko ba.
To tunda Japan ta yi amfani da wannan dabara ta koyar da yara da harshen wato harshen uwa, China ta yi, India ta yi, kuma sun yi nasara, me zai hana Najeriya ta kaddamar da wata manuhar koyar da yara da harsunan iyayensu a makarantu?
Kasashe kaɗan ne suke da ƙarfin ikon da suka yi da yaransu, kuma suka kutsa duniya. Duniya ta san abin da suke ciki, saboda su ma abubuwan da suke yi duniya ta san da su, suke tasiri a duniya. Ba abu ne wanda ya dogara ga surutu ko bayani ba, abu ne wanda yake aiwatarwa. Bari in baka misali da Japan da yaransu suke aiki, kuma duniya kowa ya riga ya san abubuwan Japan. Kusan duk wani abin da zaka yi amfani da shi na sarrafa rayuwa daga Japan yake, daga mota zuwa kamfanin jirgin sama zuwa kayan talabijin ne, radio ne, wai duk wani tarkacen abubuwan daga Japan. amma wayannan abubuwan ba abubuwa ne suke buƙatar wani dogon bayani ba. Baka buƙatar ka san wani yare ne na fridge, ka san amfanin fridge. Baka buƙatar ka san wani yare ne na television, ka san amfanin ta. Tasrifin ta kake juya ta kake. Amma idan kace za ka yi magana akan tarihi ko falsafa ko lugga ko wani abu, to ba inda ake yin nazarin yaren Japan in ba a Japan ba. Saboda haka zancen cewa ai Japanese sun ci gaba saboda sun riga sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza da yaransu, gaskiya ne sun. Amma abinda duk Japanawa suka fito da shi abu ne wanda yake baya buƙatar wani dogon sururu ko muhawara. Kuma wannan za ka iya yin shi a kowane irin yare. Technology da ma haka yake. Amma idan ka zo gundarin a ce za a zo a yi wani taro akan lugga na yare, ko a zo za a ce akan tarihi, ko akan tattalin ƙasa, ko akan demokrasi, ko in dai surutu ne, tsabagen surutu na ƴan boko, to ba wanda yake da Japanci ba Japanawa ba, haka ma Jamusawa, haka ma Faransawa. Amma duk inda kaga an ratsa cikin al'umma, an kewaye cikin al'umma da wani abu, to abin da yake tasarifi da shi ne. Saboda akwai masu cewa Jamus suna da yaransu, Faransa suna da yaransu, duk da wannan na yarda. Amma abin da suke yi da yaran nasu, wanda yake tsallakawa daga yaran nasu yake fitowa duniya, abu ne wanda ko kai kanka in kai gadan kara zai shi, kowa zai amfani da gadan kara zai amfani da shi. In ka rina riga, kowa zai sa riga. Baya buƙatar ya san yaranka kafin ya san muhimmancin riga ce wannan ta rini da ka rina ta tana da kyau, ko kai kwado da linzami, baya buƙatar yaranka ya san kyanta ya amfani da ita. Amma yana buƙatar yaranka ya san kana maganar democracy, yana buƙatar yaranka idan kana son kai maganar tattalin arzikin ƙasa. To saboda haka magana ta gaskiya shine ƙasar da take plural society, yare da yawa, mutane da yawa, al'umma daban-daban. Idan kace ka dauki yare kwaya daya zaka tilastawa ƙasar, to ka koma gidan jiya. Kamar ka dauko turanci ne kace dole sai mutum kuma ya koyi turancin, sannan kuma ya koyi yadda zai amfani da shi saboda fahimtar darussukan da ake koya masa. Kamar yadda ake cewa yanzu sai ka koyi turanci, sannan kuma kai amfani da turanci wajen fahimtar darussukan da aka koya maka. To in ka dauki wani yaran ka dauki yarbanci kace yanzu kowa dole sai da yarbanci zai, to ka kuma abinda ka ce ne ka cire turanci ka mai da yarbanci. Idan ka ce Hausa ka cire turanci ka dauki Hausa, kaga an koma gidan jiya kenan. Saboda haka kasashen da suke abinda ake cewa plural, yare da yawa, mutane daban-daban, kuma an kyale su yi motsi su tafi da karin zuwa can, to zai yi wahala a aiwatar da wannan mother tongue education na farko kenan. Na biyu, akwai har yanzu yararrakinmu ba su fitar da jerin kalmomi da suke aiwatar da wayansu abubuwa ba, kamar wayansu yaran. Saboda haka idan ka zo ka ce ai mu sarrafa technology da Hausa da me sai ka samu masana sun zauna sun sarrafa, to Yarbawa ba su yi haka ba, Kanuri ba su yi haka ba, Fulani ba su yi haka ba. Kuma ajin da kake da shi kana da Yarbawa, kana da Kanuri, kana da Fulani, kana da Hausawa, ya kenan za a yi? In kana ce ka ce Yarbawa sai ko kuma ka ce Bahaushe ya riga ya fitar da wasu concepts tilas yaran ajin sai sun koya da wannan, to ba Fulani da bai iya kuma ya dai? Kuma ina za ka samu kalmomin da yake baka da su dama can? Su ba wayannan da aka yi maganar su ba wai abu ne wanda suka yi shi kwanan nan ba, abu ne wanda ke sakamakon rugunmutsi da jama'a da suka dinga yi shekara da shekaru, suka dinga har haɗowa suna yi, kuma da yawa daga cikin abubuwan da su kansu suke amfani da su ba ma nasu ba ne, arowa suke yi daga wani yaran. Kamar yanzu magazin, in ka ce magazin ba mujalla ba, magazin ba turanci ba ne, daga Tokiya suka samu shi. In ka ce mansion, irin gida ka ta fare, shi ma ba turanci ba ne, daga Malaysia aka samu kalmar. To saboda haka su ma kansu ara-ara suka murɗe suka yi shekara da shekaru, fiye da shekara 200-300, wayannan kalmomin suka zama nasu, kuma suka zo suka zama na duniya, suka zama general. To saboda haka ni a nawa ra'ayin zai yi wahala, duk da dai ana son a yi haka ɗin, zai yi wahala ka ce wai lalle-lalle a koya yaro da yaransa na gida. Professor ko mai professancinsa bai sai ce da kai ga mafita ba, saboda abubuwan suna da yawa. Wayansu abubuwan sun dogara akan shi wanda ake koyawa din, wayansu kuma sun dogara akan me koyarwar, wayansu kuma sun dogara akan halin da ake koyarwa, kai wani kuma sun dogara akan iyayen wanda ake koyawa din. Yaro yana da kokari, yana da sha'awar abu, an ce sai littafai ya je ya ga babansa ina buƙatar littafai, babansa ya ce ba shi da kuɗi, ai ba kai kaɗai ne a gabana ba, kuku bakwai ne, wannan makaranta ta ku barayi ne, kowa sai an ce sai an sai masa littafi, ni ba zan saya ba. To yanzu kake son yaron yayi, ka gani ko? Saboda haka wannan ba magana ce ma ta manhaja ba, ba magana ce ta wai yaro yana da sha'awa ko tsakanin babu sadarwa tsakanin malami da ɗalibi ba, a'a, uban yaron ya ce ba zai tallafa masa ba, yaron ya ce ina son littafi, ya ce ba zai bayar ba saboda ba shi da kuɗi, an ce biya kuɗin makaranta, ce shi talaka ne, shi ba zai biya ba.
Tunani fahimta zuwa adaba, kowa da nashi cikin duniya, kowa ƙasarsa daban da irin shi, yana riƙe daraja da girman ƙasar shi, abin da ya gada a tun kakanni shi.
Farfesa Abdalla Uba'a da muke na Jami'ar Bayero. Yanzu kuma ga filin da fadafe wanda Halima Abdullahi
mantari numfashin ki ba Professor Abdullahi Uba da mune da wannan wakar ko kuma da bayani
da bayanin
a to to to
da bayanin waye da wannan wakar
Abubakar Lada Marigayi.
Okay. Yanzu ga filin da fadafe wanda Halima Abdullahi za ta gabatar.
Yau kuma muna tafan muku ne da tsarabar tuwon acca. Tuwon acca dai dama da dai accar ake yi, kuma uwar gida ita dai acca da ita tana da tsakuwa. A koda yaushe ina ba da shawarar idan za a yi amfani da ita a tabbatar an rege ta saboda tsakuwa. To idan kika rege wannan acca taki sai ki dora ruwa a tukunya ya tafasa. Yadda zaki uwar gida, ita dai acca ba a yi mata talge kamar zaki tuwon masara ko tuwon dawa da sauransu. Kamar yadda ake yin tuwon shinkafa haka zaki, idan kika wanke acca kike zuba. Sannan kuma abin lura a nan shine uwar gida daga kin zuba accan nan, idan kika zuba ruwa kadan, dama kina zubawa idan ruwan ya shanye zaki yi tunanin ya dahu zaki tuka, to fa bi dahu ba, domin kuwa acca tana da shan ruwa sannan kuma ba ta bukatar wuta da yawa. To idan kika tashi zaki dan zuba ruwan ki daidai misali, ko kuma idan kika tafasa ruwan idan kina tsoron kan ruwan yayi yawa sai ki rage wannan tafashashen ruwan, amma ki tabbatar kin dan saka masa ruwa sosai saboda idan bai dahu ba yana saurin lalacewa. To idan kika zuba wannan ruwa naki ya tafasa sai ki zuba accaki, ki batta ta da huta da huta da hu, idan kin ga ruwan bai isa ba to wannan tafashashen ruwan da kika rage sai ki kara, idan kika tabbatar accaki ta da hu sai ki tuke, idan kika tuke sai ki yi malmala ki ajiye. Uwar gida kusan za a iya cewa shi wannan tuwo na acca yana da sauki, sai dai idan baka gane kansa ba yana da wahala, kuma gaskiya idan bai dahu ba baya daukar awanni zai iya lalacewa. Idan kuma tuwanki ya dahu yanda ya kamata zaki iya ajiye shi ya kwambiye ma babu abin da ya same shi. Kuma dai kamar dai yadda muka sha fada a wannan fili, acca tana da amfani sosai domin hatsi ne mai amfani a jikin bil'adama, wanda ma har masana kiwon lafiyar abinci suke ba da shawarwari ga waɗanda suke da larurar hawan jini ko ciwon suga da sauransu, suke ba su shawarar su dinga ci saboda tana da ƙarancin sitati a cikinta. Da fatan masu sauraro za a ci gaba da kasancewa tare da mu.
Jamila, ba lokaci a gurguje ba zan ce komai game da acca ba, amma kin ga amsoshin tambayarmu game da yadda tsakiyar jami'an gwamnati za su koma su koyar. Kin ga anan America kamar Madeleine Albright, tsohuwar sakatariyar harkokin waje, ga Condoleezza Rice,
ita ma ta koma makaranta,
duka sun koma suna karantarwa.
Gaskiya ya kamata mu yi tunani
sosai. Kuma a kasashenmu muna da manya kamar watsohin mu ce ma komishinonin kamar mai ake cewa ilimi, ministocin ilimi kamar Malam Ibrahim Shekarau,
yawa
ya zama minista, kin ga malamin makaranta ne da Rukayya, Dr. Rukayya ko professor ce ina ga to ko dai za su iya su ma su koma su ba da gudunmawa
sosai
kamar yadda professor je ga
sosai.
To kin ga da fatan masarare iyakacin shirin kenan a yau, sai kuma gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabir Fage
da Mr. Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da engineer mu Madam Nashwan Kale. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata, sai goban da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.